أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وابرك مدها الدواء أولا رانا من البركة wannan shine zaman mu na tara a cikin tafsirin alqurani mai girma a bana kuma yau muna ranar 6 ga watan ramadan shekara ta 1443 bayan jira shugaba alayhi salatu wassalam wazo dai da 7 ga watan afrilu na shekara ta 2022 miladiya kuma a darasin mu na jiya mun tsaya ne kan aya ta 153 yanzu kuma insha Allah zamu dora cikin abin da zamu dora zuwa abin da ya sauka a cikin wannan sura mai albarka wato suratul nisa Allah rahma bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa rafa'na fawqahum al-tura bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujjadan wa qulna lahum la ta'tu fis sabt وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله فقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما
بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الله سبحانه وتعالى ينا ميد رجيني بسا الامر بنو اسرائيل لوقتين دا سكا غاوا منزا الله صلى الله عليه وسلم cewa idan har shi annabi ne ya zo musu mana da gudan littafi daga sama saukakke kamar yadda annabi Musa alayhi salam ya zo wa iyayensu da kakanninsu da attaura a rubuce a jikin alluna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai abin ya mishi girma a zuciye shi to ubangiji subhanahu wataala bisa sunnar shi duk lokacin da wani abu ya tada hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam da farko dai yakan rarrashe shi bayan ya rarrashe shi kuma yakan yi raddi ga makiyayen shi ko kafirai ne ko daga cikin munafikai ko daga cikin yahudawa bisa abin da suka fara din to dan haka sai Allah subhanahu wataala ta fuskar rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ai da ahlul kitabi suka nemi cewa ka saukar musu da littafi daga sama ka zo musu da littafi saukake daga sama a rubuce sannan sai su gaskata da kai to ai karka ji mamakin wannan tunda sun tambayi annabi Musa ma abin da yake wannan girma wato iyayensu da kakanninsu suka cewa annabi Musa alayhi salam idan har kana so mu bada gaskiya da Allah me da cewa Allah nan shi kadai ne shi ya kamata a bautawa ko shi ya wajabta a bautawa kuma lalle kai annabin sa ne to ka nuna mana Allah mu ganshi sannan ya gaya mana ya ce ku banu Isra'ila wannan Musa ni na aiko shi annabi na ne idan ba haka ba kuma to ba za mu bada gaskiya da kai ba da suka faɗi wannan shine Allah ya sanya tsawa ta kama su to su wa'annan na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gaya musu wannan cewa ai iyayenku da kakanninku ma ga abin da suka gaya annabi Musa alaihi salam to ƙarshe sai wani sashi daga cikin su suka durƙusa akan guyoyin su suke cewa ai Allah bai saukar maka da littafi ba da kai daga kai har annabi Musa ma babu wani daga cikin ƴan adam wanda Allah ya saukar wani abu to daga nan ne sai Allah ya saukar musu da waccan ayan nan ta cikin suratul an'am inda Allah yake cewa wa ma qadarullahi haqqa qadrihi in qalu ma anzalallahu ala basharin min shay basu girmama Allah gurgurdan yadda ya kamata hakika a girmama shi ba domin cikin wannan fada ta su da suka ce ai Allah bai saukarwa wani dan adam da wani abu ba ka ga ya musu ya rasulullahi man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa wa ai saukar da littafin nan wanda annabi musa ya zo musu da shi to shi tazaluna qara'isa tubduna wa tukfuna kaseera wa ulumtum ma lam ta'lamu antum wa la aba'ukum to karshe dai suka kasa ba da amsa to shine Allah subhanahu wa ta'ala annan sai ya ci gaba da ba su amsa bayan sun yi bautawa dan mariki fa afauna an zalika sai muka yi afwa bisa wannan wa atina musa sultanan mubina muka ba wa annabi musa alayhi salam wato tasalludi akan mabayyanan tasalludi wato muka sauratar da shi muka dora shi akan daga nan sai Allah ya ce wa rafa'ana fawqahum tura bi misaqin sannan sai muka dora sai muka daga dutse muka ci dutse muka dora shi sama a saman su yanzu su suna kallon shi gashi nan kamar zai fado akan su bi misaqin ta dalilin rukun wannan alƙawarin nasu akan at-taura duba duk abin da ubangiji ya musu ni'imomi ya kwato su daga hannun banu isra'ila ga mu'ujizoji mabayyana a hannun annabi musa in sun nemi ruwa sun rasa annabi musa alayhi salam da ya bigi dutse dan wani kurman dutse ne haka kankani daukar shi ma ake yi da annabi musa ya bigi dutsen nan da sandan shi sai su ga idanuwar ruwa kamar kan famfo guda 12 yana ketowa ta cikin wannan dutsen kowanne zuri'a sun san mashayinsu dama zuri'a 12 ne su banu isra'ila bisa adadin ƴaƴan annabi yaqub alayhi salam to duk wannan mujojin da suka gani bai sa sun gaskata ba da aka zo musu da at-taura nan ma suka kirko da ita suka ki aiki da abin da ke cikin ta to shine Allah subhanahu wataala ya sanya wani dutse yayi sama katon dutse ne yayi sama akan su cewa matukar ba ku yadda da at-taura kun yi aiki da ita ba to dutsen nan zai rigizo akan ku gaba ɗaya ma ku halaka ku mutu wa ulana hubdukul baba sujada muka ce musu kuma ku shiga wannan gari ku shiga kofar wannan gari kuna masu yin sujada sujada irin ta kankan da kai ga Allah subhanahu wataala wannan gari shine ariha ko kuma baitul maqdis to nan ma saboda wannan dutsen nan yana saman su sai suka ki shiga dai a hakan suka ki shiga yadda Allah ya ce musu shiga din sai suka shiga suna jan gindi da jan gindi suka shiga su da aka ce su shiga suna masu sujada su rika cewa kuma hiddatun hiddatun ya ubangiji ka gafarta mana zunubanmu ka yafe mana zunubanmu amma sai suka cewa wai hiddatun min sha'ir ko hiddatun fi sha'ir ko wani abu dai haka ke fadan dai wasu kalmomi haka marasa dadi kaga duk wannan fasikanci ne wanda iyayensu da kakanninsu suka yi su wa'annan na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana tunasar da su ne abinda iyayensu da kakanninsu suka yi na fasikanci tun a zamanin annabi Musa alaihi salam wa qulna la ta'addu ko kuma la ta'addu fi sabti kuma mun gaya musu cewa kada ku yi ta'addanci wato ku saba wa Allah a ranar asabar wato ta hanyar kamun kifaye an hana su yin su a ranar asabar da Allah ya yi nufin jarabar su tun da farko Allah ya ba su ranar juma'a ta zama ita ce ranar su ta idi sai suka kiyarda bisa al'adar su na taurin kai suka kiyarda to shikenan suka ce su asabar suke so ba juma'a ba sai Allah ya ce to na ba ku asabar din amma duk ranar asabar kada ku fita kasuwanci kada ku fita gona kada ku fita kasuwa kada ku je ko ina masunta daga cikin fa wannan ranar asabar din ba za su je su yi su ba to duk da hakan sai Allah ya jarrabe su ya zanto su kifayen ba sa fitowa sai ranar asabar din in satim hitanum yawma sabtin shur'an wa yawma la yasbituna la tatihi kifayen nasu ba su fitowa sai ranar asabar kifaye gaba da su ta fitowa ga kifaye barjak a cikin ruwa duk ranar kuma da ba ranar asabar ba sai ka shiga cikin ruwan kai ta yawo kai ta shan wahala kafin ma ka kama kifin to shine abin sai ya zama ya dame su tun da za su to bisa al'adar su ta taurin kai su banu isra'ila shikenan ranar juma'a sai su je gefen kogin su tona rijiya su tona rijiyoyi haka a gefen kogin sai su sanya dan wani kamar lambatu haka wanda zai linkin din rijiyar da kogin ruwan kogin yana shigowa cikin rijiyar yana kuma komawa da shi kuma kifi inda ya fito din nan bisa al'ada sa in ya fito indai da dan wani gu inda ruwa ke gangarawa ko inda ruwa yake yi ya je ya dawo to da yawa kifi sai ya rika yin wajijan to shikenan sai kifin nan ya tafi wajen rijiyar nan sai ya shiga cikin rijiyar ya shiga ta dam ranar Lahadi kuma in sun zo ko ranar Asabar sai su zo su ce ai ba su mu kai ba yaje kawai sai su kwalfe wannan region su ɗebe kifayen wai ai bu dai ba su shiga cikin kogi sun yi su ba to shikenan Ubangiji sai ya ce musu kunu kunu qirarzul khasin Ubangiji sai ya tsine musu iyawa da suka yi wannan su din aka tsine musu sai suka koma suka zama burai aka irin birin nan da ake ce masa F biri ne haka marar jela malamai suka ce sun yi kwana uku a haka ko kwana 40 bisa dai kaurin wasu malaman suka yi wannan adadin kwanakin daga baya kuma sai suka mutu babu sauran irinsu ba wai shine yanzu biri da kake gani yanzu a ce ainihin wancan masuntan bane ba haka bane kuma wannan shari'a ce ta Banu Isra'ila mu bai shafe mu a yanzu ba saboda haka yanzu a matsayinka kai na al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ran asabar in kaga kwana ma zaka rika yi kana su din a ran asabar babu komai dan na ga yanzu da yawa zaka ga masunta wai ba su san yin su ranar asabar suna tsoron kar wancan abun ya same su a wancan ya keɓanta ne da Banu Isra'ila sai dai in kai din ba Yahudi ne to shikenan sai ka bi wancan dokar yauwa amma dai kai ba Yahudi bane musulmi ne to wancan dokar bata kanka Allah ya ce wa kunna la wala ta'du fi sabt kuma mun ga musu cewa kada ku ketare iyaka a ranar asabar ta hanyar yin kamun kibi wa akhadna minhum mithaqan ghalizan kuma sai muka riki alƙawari gwaggwaba daga gari su akan wannan cewa idan ba su kiyaye waɗannan abubuwan ba to lalle za mu yi musu azaba kuma Allah ya ce fa ma naqadhihim mithaqahum la'annahum amma saboda warwarewar alƙawarin su da suka yi la'annahum wa kufrihim bi ayati llahi da kuma kafircewa da suka yi da ayoyin Allah wa qatlihim lam bi a'ad ghairi haqqin da kuma kashewar da suka yi wa annabawa ba tare da haƙƙi ba to dama annabi kam wannan haƙƙi ne zai samu har mutum ya kashe wani annabi daga cikin annabawa amma su Banu Isra'ila sai da suka kashe annabawa 40 a rana ɗaya fa suka kashe annabawa 40 annabawa fa sai malamai guda 300 a wani ƙaulin suka tashi suka yi musu wa'azi abinda kuka yi din nan bai kamata ba bai dace ba kala-kala suka tashi suka yi musu wa'azi sai suka kama malaman ma gaba ɗaya duk suka kashe su da haka sai Allah ya tsine musu wa qallahum rabbi a bi ghairi haqqin wa qawlihim qulubuna gulf to bayan wancan duk abubuwan da suka yi na kafirci da fasikci da taurin kai sai kuma suke gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai qulubuna gulf ai mu zukatansu a rufe suke ba ma jin abin da kake mana in ma mun ji zukatanmu ba sa kiyayewa duk wa'azin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu sai yayi ya gama sai su ce ai su basu ma gane me ya faɗa ba saboda shakiyanci mutane ne shakiyai in ga tarihin yadda suka yi da Annabi Musa alaihi salam tunan zaka gane shakiyancin su Allah ya ce bal barde yadda zancen yake daba Allahu alaiha bi kufrihim Allah ne ya yimki akan zukatansu saboda kafircin su dan haka iya zukatansu ba su kiyaye wa'azi kuma ba sa wa'azuwa wala yu'minuna illa qalilan ba su yi imani sai dai yan kadan daga cikin su kamar irin su Abdullahi bin Salam Abdullahi bin Salam da shi da abokansa wayannan su sun ba da gaskiya Abdullahi bin Salam ainihin shi babban malami ne na Yahudawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wata rana ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to akwai wasu tambayoyi guda uku da zan maka ba wayannan tambayoyin babu wanda ya san amsa su sai dai in annabi ne ya faɗi tambayoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ai dazun nan malaika Jibril ya zo ya gaya musu kaji diya ba shi amsa tambayoyin guda uku daga nan shikenan sai ya ba da gaskiya ya kalmar shahada ya ce amma ya rasulullahi ka san cewa abin nan ka san cewa su Banu Isra'ila mutanen mu Yahuda mutane ne masu taurin kai ka ɓoye ni sannan sai ka kira su ka tambaye su wane ne ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna mishi wani hutu ya shiga ya zauna ya ce ya ku Yahudawa wane ne Abdullahi dan Salam a cikin ku suka ce ai shugabanmu ne dan shugabanmu kuma malaminmu ne dan malaminmu ya ce to ya za ku yi idan Abdullahi bin Salam ya ba da gaskiya da ni za ku ba da gaskiya da ni kuma suka ce ai Allah ya kiyaye shi a bai taɓa ba da gaskiya da kai ba Abdullahi bin Salam yana jin wannan kawai sai ya mutu ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ai suna jin wannan sai suka koma kan shi Abdullahi bin Salam mafi sharrin cikin mu ne dan mafi sharrin cikin mu jahilin cikin mu ne dan jahilin cikin mu iso da ya bada gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam amma abdullahi ibn salam yana daga cikin sahabban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu shaida da samun aljanna nan wa bi kufrihim wa qawrihim ala maryama buhtanan azima hakanan har ila yau ubangiji ya kada tsine musu dai saboda kafircin da suka yi a karo na biyu suka kafircewa annabi Isa alaihi salam annabi Musa alaihi salam da farko sun ba da gaskiya da shi daga baya kuma sai suka kafirce suka bautawa dan marigi daga baya har ila yau suka kara kafirce mishi akan maganar suraran asabar to sannan annabi Isa alaihi salam da ya bayyana wasu sai suka ba da gaskiya da shi yan kadan daga cikin su amma mafiya yawan su suka kafirce mishi dan haka obi kufrim da kafircewarsu da suka yi annabi Isa alaihi salam wa qawlihim ala maryama buhtanan azima da kuma fadar tsiri mai girma wato sharri mai girma da suka gawa mahaifiyarshi nana maryamu alaihi salam suka rika jifanta da zina wato suna jifanta da kalmomi cewa wai ai aikin banza ta yi ta samu annabi Isa alaihi salam wannan duka yana daga cikin miyagun kalmominsu wata rana annabi Isa alaihi salam ya zo wucewa ya zo jefe shi da irin wayannan kalmomin annabi Isa alaihi salam sai ya yi addu'a ya ce ya ubangiji idan har ka sani cewa ni ruhinka ne kuma mahaifiyata tsarkakakkiya ce daga cikin bayinka to Allah ka tsine wa waɗannan masu jefar mu da kalmomin nan nan take gaba ɗayan su rabin su suka koma alhanzir wato alade rabi kuma suka koma birai to shine da abin ya musu zafi su manu Isra'ila suna tsoron kar su zo su rufa a kan shi ya sake musu addu'a wani abin ya same su to shine a lokacin nan sai suka hada kai da hukumar lokacin saboda a daidai wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa'azi a daular Rum ta riga ta ci galaba ta karbi Baitul Maqdis su suke da iko da wuraren sai suka hada baki da gwamnan da ke iko da garin abin nan Bethlehem e sunan garin kenan to da aka suka hada baki akan yadda za a yi a kashe annabi Isa alayhi salam to shine fa sai suka tura wani daga cikin sahabban shi annabi Isa din amma kuma munafiki ne da nan aka ba shi dan wani kuɗi akan ya je ya fito musu da annabi Isa in ya fito da shi yana fitowa kofar gida kawai sai su rufe shi da duka da wukaken su dama da kayan kisa yana shiga shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam daidai lokacin sai Allah ya mishi wahayi kawai shi kenan sai Allah ya sauko da mala'ika Jibrilu ko kuma rafrafu ya dauke shi akai sama da shi zaka yana can a sama ta uku a mafi ingancin ruwaya daidai a cikin wasu ruwayoyin na kissar mi'raji an ce a sama ta biyu suka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi yana can shi kuma wannan wanda ya shiga dan ya kira shi ya fito da shi yana shiga sai Allah ya juyar da siffar fuskar shi da kuma irin fuskar annabi Isa alayhi salam yana fitowa ya ce musu ai baya nan sai ce wanda baya nan bayan ga ka kawai yake nan suka rufe shi da duka masu duka na yi shi ne suka tafi da shi suka kai shi gun wannan gwamnan aka daddaure shi aka dora shi akan cross aka gice shi aka tsire shi shine wannan wanda kuke gani kiristoci suna abin da suna nuna a majiginsu yawwa suna kuma yin gunkin shi haka jikin cross gashi nan yayi langabe haka da kansa an ya bude wannan din hannayensa an kafa kusa a daya hannun haka to shi wannan din ne sunan shi Judas Iscariot aka ce kiran shi da turanci to wannan shine abin da ya faru kamar yadda zamu ji insha Allah nan gaba Allah sai ya tsine musu saboda abin da suka gayawa baiwar shi na Maryamu alaihi salam wa qawlihim
inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryama rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.
Hakanan yana daga dalilan inuwar da Allah ya musu fadarsu da suke fada suna alfahari suna cewa inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullah mu muka kashe al-masihu isa dan maryamu manzon Allah abu sa wata fassara kina wata fassara kuma suna cewa mu ne muka kashe al-masihu isa dan maryamu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kara da cewa ina yaban shi shi manzo ne na Allah alhali a hakika ba shi zai kashe ba Allah sai ya ce wa ma qataluhu ma salabuhu ai ba su kashe shi ba kuma ba su tsire shi ba walakin shubbiha lahum sai dai an yi musu kamanni ne da shi bayan sun kama shi wanda za su kama din sun kashe shi sai kuma suka fara sabani a tsakankanin su sace wannan jikin dai ba jikin annabi Isa ban alayhi salam fuskar dai kuma ga sunan fuskar shi amma jiki kuma ba nashi bane to a lokacin ne sai abin ya kara rikice musu suka rasa yadda za su yi shi wannan aboki na annabi Isa alayhi salam sai suka ga jikin tabbas irin jikin shi ne amma kuma fuskar ga sunan irin fuskar annabi Isa alayhi salam da haka sai suke sabani a tsakankanin shine Allah ya ce wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min hakika waɗannan waɗanda suke sabani a cikin sabbi shi annabi Isa alayhi salam suna cikin kokonto game da shi suna kokonto wai shin ko anya shi din ku suka kashe sai ce to yanzu dai wannan da aka kashe idan annabi Isa din aka kashe to ina wani suka faɗi sunan wance to idan kuma wani ne wannan to ina annabi Isa suna sai ku san da aka dauke shi ba amma Ubangiji ya ɗauke shi mahaifiyar shi na Maryamu ta rayu ƴan wasu shekaru a bayan shi sannan daga baya kuma Allah ya karɓe ta shi kuma annabi Isa alayhi salam zai sake dawowa nan duniyar ya dawo ya sake rayuwa wasu sun ce shekara 7 zai yi wasu kuma sun ce shekara 40 amma dai wanda suka ce shekara 7 din ne maganar su ta fi ƙarfi saboda dama shekara 33 yayi a nan duniya to kaga in ya dawo ya ƙara shekara 7 to ta cika 40 kenan an ce zai yi aure har ma ya haihu sannan kuma zai karkarye gumaka zai karkashe alhanzir zai kuma yaƙi masu cin alhanzir da masu bautar gumaka da masu bautar cross duk zai karkarye wannan cross din shi zai yaƙi su Allah ya ce malahum bihi min ilmin illattiba'az zann ai ba su da wani sani game da hakikanin shin sun kashe shi ne ko ba su kashe shi ba illattiba'az zann sai dai kawai suna bin zato ne wa ma qataluhu yaqina Allah hakiki hakika lallai bisa yaqini dai ba su kashe shi ba ba shi suka kashe ba bar rafa'ahu Allahu ilayhi bar dai Allah ya daga shi ne zuwa gare shi wato Allah ya daga shi zuwa ga darajoji ko kuma ya daga shi ne zuwa ga sama ta uku wa kana Allahu azizan hakima hakika Allah ya tabbata shi mabuwayi ne a cikin mulkinsa kuma mai hikima ne cikin ayyukansa wa in min ahli
alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawti wa yawm alqiyamati yaqulu alaihim shahida fabidhulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum ولصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقرضه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما.
الله يكفي وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أي باب وني daga cikin ahlul kitabi wato yahudu ko nasara face sai ya ba da gaskiya da annabi Isa alayhi salam kafin mutuwarsa ai shi ba yahudi ko ba nasari idan yazo mutuwar shi sai ya ba da gaskiya da annabi Isa amma irin wannan ban gaskiyar ba zai musu amfani ba a rawaito cewa hakika su yahudawa ko ba yahudi idan mutuwa ta zo mishi mala'iku za su dake shi akan fuskar shi sannan za su daki bayansa ya ce mishi ya kai makiyin Allah annabi isa alayhi salam ya zo muku a matsayin annabi amma kun sare fantar da shi nan take sai bai hude kaji ya ce ai na yi imani lalle shi bawan Allah ne kuma manzo ne na Allah to amma kaga wannan imanin ba zai amfana da su ba haka nan su ma nasara idan ba nasare wata kirista ya zo mutuwa shi ma dai mala'iku za su zo su dake shi sai ya rikice sannan su watsakar da shi su ce mashi annabi isa ya zo maka a matsayin annabi amma kai kuma ka ce shi ne Allah ko kuma shi ne dan Allah sai ya buɗe baki ya ce na yi imani lallai shi ba dan Allah ba ne kuma ba shi ne Allah ba bawan Allah ne to shi ne ma'anar wa in min ahli kitabi illa la yu'minu bihi qabla mawti to amma imanin ba zai musu amfani ba irin imanin da fir'auna ya yi lokacin da ya ga halaka ta zo mishi ya ce amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin na ba da gaskiya hakika lallai babu wani abin bauta da gaskiya sai wannan wanda banu isra'ila suka ba da gaskiya da shi ni ma ina da gaskiya da suka mi kauya amma wannan duk ba zai musu amfani ba dama Allah ya riga ya gaya mana a cikin alqur'ani wa lasir tabatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu ilayk walladheena yamutuna wahum kuffar ulaka atanna azaban jahannam ai babu tuba Allah ba zai karbi tuba ba na waɗannan da suke aikata ayyuka munana har sai da mutuwa ta zo wa ɗayan su sannan sai ya ce yanzu kam na tuba daga su da kuma waɗanda suka mutu suna kafirai to waɗannan kam babu tuba gare su in sun tuba ma Allah ba zai karba ba shi yasa su ma waɗannan din Allah ya ce wa yawmul qiyamati kunu alayhim shahida kuma a ranar alqiyama shi annabi Isa din alayhi salam zai zama bai ba da shaida a kansu a bisa abin da suka aikata yayin da Allah ya turo shi zuwa cikin su Allah ya ce fa bizulmin min alladhina hadu harramna alayhim tayyibatin min ladunhum ai saboda zalunci na yahudawa sune alladhina hadu wato wadanda suka tuba kenan bayan bautar dan mariki da suka yi harramna alayhim tayyibatin min ladunhum dan haka ne muka haramta musu daɗa ɗan abubuwan da muka halasta musu shi ne kamar inda Allah yake cewa ba'al jina hadu harramna kullu ji zufru min al-ganam wa min al-baqari wal ganam harramna alayhim shuhumahuma illa ma hamala az-zuhuruma aw al-hawai aw maqtal abi azu saboda kirkirarin abubuwan da suka fara da kuma yawan tambayoyin su ga annabawan su shine Allah ya sanya su a cikin azzalumai sannan ya haramta musu kuma abubuwan da suka zamto halin ne gare su kamar irin su kitse da sauran abubuwa dan cin kitse wannan haramun ne gare su to duk saboda wannan sai Allah ya kine musu wa bisaddin an sabilillahi kaseera da kuma tare mutane da suke yi daga kan hanyar Allah kaseera wato da yawa wa abzihimur riba da kuma karbar kudin ruwa da suke yi ko kuma bayarwa don ba yahudi har abada ba zai yadda ya baka bashi ba tare da kudin ruwa ba dole ba zai yadda ba shine yanzu halin da muke ciki a yanzu sun kakkame al'amura na kasuwancin duniya gaba ɗaya yanzu haka a hannun yahudawa yake media ta duniya gaba ɗaya a hannun su take sai labarin da suka ga dama shi zai fita in za a kashe musulmai guda 1000 a rana ɗaya an zai gara masu ce kwaya 10 aka kashe kuma duk gidajen labarai na duniya an ka kama ji zaka yi an ce kwaya 10 ko a gaban ka ko aka yi abu sai da suka gara masu tsara labarin haka nan zai fita suna da kamfanin dillancin labarai Reuters da ABC gaba ɗaya duka wayannan nasu duk dai kamfanin dillancin labarai na duniya kowanne a hannun su yake sai labarin suka gara ma a watsa wa duniya shi za a watsa wa duniya yanzu ka lura da dubi yanzu halin da muke ciki sun ɗaura gindi idan ka sato kuɗin ƙasar ku ka yi minista ka yi shugaban ƙasa ko gwamna ko wani abu in ka sato kuɗin ƙasar ku ka kai musu sun yarda za su karɓa su maka investment su kafa maka kamfanoni a ƙasar su ka ɗebi 'yan ƙasar su a matsayin ma'aikata su yanke maka albashin da za ka riƙa biyan 'yan ƙasar su da za su yi ma aiki amma kana nan kamfani yana girma baka isa lokaci guda ka ce ka rufe kamfanin ba kamar yadda kuma baka isa in kudinka yana ajiye a bankunan su ka je ka ce yau za ka karbe shi baka isa ba to sannan idan kuma gwamnatin kasar ku tana neman wannan kudin ba za a bata ba sai an ga dama sai san da aka ga dama wannan kudin wanda kuka sassato ku 'yan kasar kuka kai musu ajiya shi za su juya su juya sai ya zama kudi mai yawa sai kuma a kawo a ba wa kasar ku bashi misali yanzu ka sato naira 10,000 daga kasar ku ka kai musu sai su juya take ta zama 100,000 idan kasar ku ta talauce kun talauta kasar ku kasar ku tana neman bashin wa zai bata bashin naira 100,000 to wannan 10,000 da yan kasar suka sato suka kai aka raine su zama 100,000 ita za a arawa kasar a zai to ga bashi amma a duk shekara ko kuma a duk wata wannan bashin namu za ku ƙara mana ribar naira 10,000 ko kuma kasashen Afirka sai ce mun yarda shi yana sai a karba sai ku karba a dawo da shi gida ana murna an ciyo bashi daga kasashen waje za a zo a yi gadoji za a yi kaza a yi kaza za a zo a yi kaza idan an ware wannan 100,000 misali an ce ga aikin da za a yi makarantu za a yi gadoji za a yi kaza za a yi kaza idan aka yi budget din gaba ɗaya budget din matakil bai wuce kamar na 60,000 ba amma sai a bada kwangilar a kamar 90,000 su a can sama na mukarraban shugaban kasa sun yi da za su su ma su rabi 10,000 a tsakanin su sannan ku waɗanda za a ba wa kwangilar sai kun ba su ɗan wani abu a ba ku kwangilar kamfanoninku in an ba ku kwangilar gaba ɗaya dai abin da zai iso moriyar talaka a yayi yawa ya kai kamar abin da ya kai kamar 30,000 a cikin wannan 100,000 da aka auna sannan kuma kuɗi yana nan duk shekara yana ƙara naira 10,000 ko duk wata yana ƙara 10,000 kafin yin shekara kuɗi ya zama 200,000 kaga ya ninka sau biyu idan yayi shekara 10 fa duk shekara yana ƙara yana ninkawa an aro 100,000 kafin shekara 10 ya zama miliyan 1 da wata 100,000 to su kuma suka san sun ba ku bashi to kafin ma su ba ku bashi za su ce to muna da dokoki kun yadda dokar ku da kuke bi a kasar ku mun ji kuna bin shari'ar addinin musulunci shari'ar addinin musulunci kuma akwai bangaren yanke hannu akwai bangaren da mutum yayi wani laifin za a ci a kashe shi ko a jefe shi kun yadda za a daina wannan eh mun yadda mun ji idan kun kama dan fashi ko wani rikakken dan ta'adda za a daddaure shi a jikin durum a kira sojoji ko yan sanda su harbe shi irin yadda ake yi da sanda muna yara wai zan 1980 something za ga barayi su Lawrence Onoja din nan da sauransu za ga daddaure su za a yi a jikin drum a han harbe su a ce to kun yadda za ku daina wannan za a daina kashe miyagun mutane a kasar ku eh mun yadda to shikenan ga bashi sannan sai a ba ku yau ta kai ga a yanzu kafin ma wani bashin a yadda a ba ku sai kun yadda yan luwadi za ku ba su dama cikakkiya su zama kamar kowa in an zo a jikin rubuta kasa a jikin form akwai inda za a rubuta male ko female to za a amurka ba iya wannan bane akwai transgender bayan male da female akwai transgender shine kamar namiji wanda zai je a yanke gabansa a mai da shi mace ko kuma a bar shi da gaban amma a je a mishi allurai da surgery a mai da siffar shi komai da komai siffar mace har muryar shi da rangwada da wane ne komai duk wani gu mai tudu a jikin mace shi ma sai a mai da shi ya zama haka transgender kenan irin kwararrun yan luwadi kenan da yan daudu na can to sai kun yadda hata a jikin form za a rubuta gun transgender in mutum ba namiji bane shi ba mace bane to ga inda zai sa shi ma a bar mana nashi wajen duk wani yana daga cikin yanci mu yanzu nan saboda musulunci ya riga ya ratsa mu sosai sai dai a ce mana kunya da zaku ba wa mata yanci shine zaka ji wasu suna cewa wasu gwamnatoci suna cewa ai za a ba wa mace ko gaba an ba wa mace mataimakiyar gwamna ko kuma kaga wani dan takara ya fito yana neman takara amma mataimakiyar shi mace da dai sauransu kaga dai ana ba wa mata dama sosai saboda sun san duk al'amarin da aka shigo da mace a ciki to sai fasikanci kuma ya biyo ba kuma rushewar al'umma yana cikin zina wata rana banu Isra'ila sun zo za su shiga wani gari mutanen garin sun tabbata idan suka yi yaki da banu Isra'ila tunda da annabi Musa a cikin su ba za su taba cin nasara ba kuma banu Isra'ila za su karkashe su idan suka tsaya suka yi tunani suka ce to yanzu ya zamu da su sai su ce da zamu da su shine mu yi wa ƴaƴan mu mata ado aka shiga irin ta tsareci su sha ado sannan a musu shiga ta tsareci a tura su shiga cikin sansanin sojojin banu Isra'ila dan su je kamar sayar da kaya haka ko abinci kuma wani abu shikenan sai ku aka suka tura su suna tura su shikenan ana cikin yakin fa amma fara yakin suka tura su ai kafin ka ce me yi wannan kawai annabi Musa alaihi salam sai ga mutanen shi sai mutuwa suke a ranar sai da wajen mutum 100,000 suka mutu sannan shi ne mala'ika yake gaya mishi ai zina ne wasu ne daga cikin mutanen ka suke yin zina sai da aka je wani je da mashi aka je aka tsire shi mazinacin a lokacin sannan shi ne sai mutuwa ta tsaya haka amma sai kashe su ake saboda idan alfasa ta bayyana a cikin mutane alkawari ne na Ubangiji sai Allah ya dora musu maƙiyansu a kansu to yanzu yana daga abin da yanzu Yahudu suka damu da shi lallai duk wata ƙasar musulunci sai wannan ya shigo musu shine alfasa din ta kai ga a yanzu ƙasar da duk musulmin duniya duk fajirce shi yana ganin ƙasa ce mai tsarki a gunsa to yanzu wannan ƙasar yanzu babu inda Yahuda yanzu suka shigar da fasuwanci girinta shine ƙasar Saudiya za ka a Saudiya an hana yin sallah da loudspeaker liman da loudspeaker a kirjinsa ladan ma haka to yanzu an hana wannan kiran sallah ma in za a yi sai an rage volume sosai amma hata iqama ba za a yi da loudspeaker ba mutuna kuma sallar gaba ɗayanta sannan a yanzu haka a Saudiya an shigo da halal wine wai giya ta halal 40% giya 60% kuma lemon kwalba tana nan yanzu haka a Saudiya yanzu haka akwai gidajen caca a Saudiya gidajen caca irin wanda ko a nan Najeriya ba mu da ita akwai a Saudiya irin casinos mu a nan Najeriya ai ba mu da casino da su a can ko suna da casino gidajen caca ne wanda a rana ɗaya sai a yi cinikin kamar dala miliyan 10 ko fiye da haka manya-manyan masu kuɗi ne suke zuwa suna yi da daloli ake yi da gwal-gwal wani lokacin ake yin cacar da gwal zinari da sun bubbuɗe ta a Saudiya birjik an buɗe gidajen rawa yanzu an buɗe fati akwai wani irin fati da suke kira rave fati ce irin ta shan ƙwaya da miyagun ƙwayoyi haka su kokin da sauransu ba doka zina da luwaɗi ba doka a wajen to yanzu an yi ta kwanan nan a Saudiya a cikin Sahara a cikin Sahara cikin Saudiya cikin kasar Saudiya ya Kuwait cikin kasar Saudiya a yanzu haka akwai birnin shakatawa da yariman Saudiya ya ba wa kasar Amurka kwangirar gina shi sun ce a kan ruwa za a gina shi a bakin ruwa birni ne na shakatawa amma birni ne wanda in ka zo za ka shiga dama sai ka ɗauki addininka ka ajiye shi a gefe an shiga nan ba addini kawai an shiga nan in ka gama tubewa za ka yi tsirara shi kenan ka shiga duk abin da ka ga dama ka yi a dai ajiye addini a waje kawai sannan a shiga sun ce birnin sai ya fi girman birnin New York to New York ko ta ninka Kano fiye da sau 10 ya ba su kwangilar tun zamanin Donald Trump ya ba su kwangilar yanzu haka ana nan ana gina shi hasali akwai gunkin Liberty wanda yake birnin New York wani gunki ne na wata mace ta daga wani abu haka to yanzu haka akwai irin shi a Jidda an yi irin shi a Jidda ta kai ga a yanzu hata irin wrestling din nan da suke yi na kasar Amurka wanda za ga mata tsirara su suna kokawa da junansu maza ma suna yi mata ma suna yi to yanzu haka dai ana yi a Saudiya kusan duk shekara sai an zo an yi a Saudiya bayan sauran bukunkuna irin dai nasu na fasikci wanda aka zo a yi wani lokacin a Jidda wani lokacin a Riyadh da sauransu abin ya kai ya kawo zamani ne yanzu wanda muke cikin shi wanda kawai mutum kai kokari ka tsira da imaninka kai kanka da kuma iyalinka saboda Yahudawa yanzu duk yadda za su zama sun kankane duniyar sun kankame duniya zama tana hannunsu to sun riga sun yi wannan demokuraɗiyyar da kake ganin ta ba wata abu ba bace illa kawai Yahudanci ne tsabarta tsagwaron Yahudanci wallahi shine demokuraɗiyya tsari ne wanda demokuraɗiyya in ana yin shi ba zancen ƙala Allahu ƙala Rasul babu wannan demokuraɗiyya tsari ne wanda babu wata doka ta Allah da za a bi ta babu wata doka sai constitution idan dokar Allah ta saba da duk constitution da sai ka ajiye dokar Allah ka ɗauki ta constitution wannan shine demokuraɗiyya kowa yana da ƴanci yayi abin da ya ga dama ɗanka in ka riga ka haife shi to shikenan da zarar ya kai ɗan shekara 18 sai dai baka ba shi shawara ko menene baka isa ka tilasta da shi akan wani abu baka ba ya ma dan shekara 18 tun daga dan shekara 6 ko 7 za a amurka ba kai kaka tirata wa danka ba an ga dame shi da fada wani me yasa zaka yi kaza ko tsawa ko wani abu akwai lambar waya wanda zai kira sai ga hukuma baban shi fa ya dame shi ya matsa mata sai hukuma ta zo sai akai din a hukunta ka shi kuma kana ji kana kallo za a nemi amar wani uban a bawa wani gwamnati na biyan wani ya je ya kula da shi kai kuma a daure ka saboda kana yi wa danka tsawa shikenan ban ta dauro kai da shi har abada wannan dan a hannun wani zai je ma har girman shi da sauransu to wannan dai yana daga cikin tsarin demokradiya wannan canza jinsi din da cewa mace za ta iya auren mace namiji ya auri dan uwan shi namiji wannan duk yana daga cikin tsarin demokradiya mu ma nan kasar in dai aka ci gaba a yadda ake din nan ina tabbatar maka da cewa bawa abin shekara 20 in yayi nisa sai kaga ana yin wannan a yanzu dai suna dan yi a boye kungiyoyin luwadin da kungiyoyin yan madugo suna yi a yanzu aka auren domin ni din nan ba wani ba bana sun an yi shekara 5 akwai wanda ya bugo mu ya ce wallahi ya zawo gida daga aiki ya zo samu matar shi tana madugo ita da wata matar shi ta aure wallahi aka yi gamu wallahi ka ga ce wallahi yace da ya dauki wayarta ya dudduba sai ya ga ashe haduwar su wai a WhatsApp ne a group din mata anan suka hadu anan aka shirya auren har ta ba ta wani abu wai shine sadakinta wai wannan din wai mijinta ce mijin matarsa ce ita wannan din wai ta zo to kai kenan ashe har yanzu nan ana cikin bala'i a yanzu haka a ba boye dai ake yi to ana nan ba wa abin shekara 20 sai an dawo a fili sai kaga suna da kungiyar su za su fito su yi magana a gidajen radio da television da sauransu duk sai sun yi wannan tsari ne kawai na kin Allah zallansa kuma ya samo asali ne tun daga wa'ancan yahudawan na zamanin annabi Musa alayhi salam Allah yana faɗan dalilan da yasa ya tsine musu ya ce wa abzimur riba da karɓarsu na kuɗin ruwa dubi wannan kuɗin ruwan tukunna ga gani dubi yanzu yadda kuɗin ruwa ya shiga ko'ina kana ma'aikacin gwamnati ba za a baka bashi ba sai an ɗora ma kuɗin ruwa a ciki bayan ubangiji ya riga ya yi tsinuwa da wanda ya karɓa ɗin da wanda ya bayar duk Allah ya tsine musu wanda ya zo ya ba da shaida ma a kai Allah ya tsine mar wanda ya rubuta ma wane ya karɓi bashin kaza a hannun wani yau ranar kaza ga watan kaza da wane su ne shaida zai biya ranar kaza wanda ya yi rubutun ma Allah ya tsine mar a hadisi ingantacce na Abdullahi dan Mas'ud daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ma yanzu ya zama ado har ma ba a jin komai Allah kuma ya faɗa ya ce fa in lam taf'alu fa'dhu bi harbin min Allah wa rasuli ka gaya musu in dai har ba za su wa'azu su daina cin kuɗin ruwa wato ka gaya musu ga yaƙi nan ya taho daga Allah da manzonsa to yanzu an ce an yadda din yaƙi daga Allah da manzonsa an yadda din za a iya yanzu halin da ake cikin lisanul hal haka ya nuna yanzu mutum in gwamnati ta fito da wannan tsarin ma cewa za ta bada bashin kaza mutum har cin hanci zai bayar dan a rubuta sunan shi cikin wanda za su karɓi wannan bashin da kuɗin ruwan mutum ɗaya kuma idan Allah ya riga ya tsine mutum ɗaya in ya zo ya zauna a cikin mutane kowa in dai za a yi hulɗa da shi za a ci abinci da shi za a zauna guri ɗaya da shi a yi bacci da shi a tashi tare da shi a yi abota da shi a je nan tare a tashi a je nan tare inuwar sai ta shafi kowa da kowa ko ƙaramin yaro ne ba a ɗaya tsinan ne a unguwa an kuka bashi duk ƴaƴanku sai inuwar ta shafe su saboda rashin albarkar shi duk sai ya shafa musu raƙumi na Aisha ko kuma wata mata dai a wata ruwayar ta tsine wa raƙumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta sauka daga kai tunda ya riga ya zama tsinanni a sauka daga kanshi aka sauka daga kanshi aka ɗebe kayan da ke kanshi aka kyale shi haka raƙumin na ya riga gantali har ya mutu ba wanda ya sake hawan shi wannan ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam dabba kenan ina ga kuma mutum to Allah ya yi tsinuwar amma mutane sun ce sun yarda a yanzu ba ma gwamnati ba mutane ma individual akwai yan kasuwa waɗanda a yanzu nan a wani gari dai na san akwai su ban san dai nan ba in ka zo kana neman bashin 10,000 za su yi to gashi amma in za ka biya 12,000 za ka biya in ka ce eh ka yarda sannan sai a baka 10,000 a 12,000 20,000 a 24,000 kowace 10,000 dai za ka ba su ribar 1,000 to gashi yana daga dalilan da ya sa Allah ya tsine wa Yahudawa wa abzihimur riba da karɓar da suke wa kuɗin ruwa wa qannuhu anhu an hali an riga an hana su a cikin littafin su at-taura wa aqlihim amwalan nas bil batil da kuma cin da suke wa dukiyoyin mutane da zalunci wato shine karɓar cin hanci da rashawa irin yadda yanzu ake ciki cin hanci musamman ma ma'aikata masu kaki ba ga ta masu kaki sai afuwa wa'azi ne mai ta kansu da yawa an mai da cin hanci ya zama kamar wani haƙƙi ne ma nasu na kansu akan kin kaki ka ba da cin hanci sai ai maka wulakancin da ya wuce gaban diye da kake zato akan naira 10 an kake ka bayar ta cin hanci wallahi akwai wanda ina jin ko bare ne ko bare wancan wanda direban babbar mota akan yaki ba da cin hanci wani dan sanda ya harbe shi magana cin hanci dai a kasar nan kusan ba abu ne boye ba yaro da babba kowa ya san shi kana da gaskiyar kama dole sai ka ba da cin hanci sannan a baka gaskiyar abin da yake haƙƙinka ne ma misali kamar a ce ka gama makaranta haƙƙinka ne akan gwamnati ta baka aikin da zaka yi amma kana neman aikin yi sai ka ba da cin hanci to wannan yana daga dalilan da Allah ya tsinewa al'ummar banu Isra'ila to mu din ma kuma wannan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu ar-rashi wal-murtashi wa sa'i bainahuma Allah ya tsinewa mai karbar kudin ruwa da mai bada kudin amin mai karbar cin hanci da mai bada cin hanci da kuma wanda yake dawainiya tsakanin su in alkali ne wanda zai je gun alkali ne zai je ce yalla bai kaza 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 wani mutumin ne kaza 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 amma dai zai danyi alheri yana so a marka zarar amar alfarma kaza kaza to shi wannan din wanda zai karbo kudin daga hannun mai laifin ya je kai wa alqalib shi ma yana cikin tsinuwar wa atamna lil kafirina minhum azaban alima Allah ya ce mun tanadar wa kafirai daga cikin banu Isra'ila azaba mai radadi
والمؤمنين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى
تكليما الله سبحانه وتعالى يأتي بعد ذلك تارو أتكين إن وربا akwai waɗanda su tsinar da shafe su ba su ne waɗanda Allah ya keɓance su a cikin wannan ayar Allah ya ce lakin rasikuna fil ilmi amma tabbatattu a cikin ilimi daga cikinsu waɗanda ba sa biye wancan abubuwan na san rai su ne kamar Abdullahi ɗan salam da shi da abokansa wayannan su tsinuwar ba da shafe su ba wal muminuna da kuma muminai su ne al muhajiruna wal ansar wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam baki ɗayansu waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina ko daga wasu guraren zuwa madina da kuma al ansar mutanen madina waɗanda suka karɓe suka ba su mataki wayannan duka ba su cikin tsinuwar da shafi banu isra'ila ne wallahi ce wal mu'minuna al muhajirun wal ansar yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qabl su wayannan mu'minai sun ba da gaskiya da abin da aka saukar maka da kuma abin da aka saukar kafin ka na daga taura da linjira na daga da sauran littattafai wal muqimina as-sala sannan Allah ya ce ina yaban masu tsaye da sallah haka nan an karanta shi ma da rufu'a wal muqimuna as-sala wal mu'tuna az-zakata da kuma masu ba da zakka wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir da kuma waɗanda suka ba da gaskiya da Allah da ranar lahira waɗannan Allah ya ce ulaika sanutihimu ujurahum waɗannan da sannu za mu ba su ladaddakinsu sanutihim ajran azima da sannu za mu ba su lada mai girma shi ne aljanna sai Allah ya faɗi baiwar da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da annabawan da suke kafin shi Allah ya ce mishi inna auhayna ilayka ya rasulullahi hakika mu mun yi wahayi zuwa gare ka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di kamar yadda muka yi wahayi ga annabi nuhu alaihi salam shine farkon manzanni sai da yi shekara 950 yana kiran mutane zuwa ga addinin Allah a wannan shekara 950 saboda taurin kai na mutanen shi da kyar aka samu mutum 80 ko mutum 72 suka ba da gaskiya da shi shekara 950 sannan da an yi kafirci kuma yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu alayhi salam wa nabiyina min ba'dihi da kuma annabawan da suke a bayan shi annabi Nuhu alayhi salam kuma yadda na faɗa a baya shine farkon annabawa shine farkon manzanni Allah ya turo shi domin ya yi wa mutane wa'azi su bar shirka da botan gumaka ya rayu shekara 950 a cikin mutanen sa yana wa'azi bayan an yi ruwan dufa na Allah ya halakar da su kuma ya ƙara yi musu shekarun ya yi haƙuri sosai bisa cutarwa da mutanen shi suka yi mishi kuma annabi Nuhu alayhi salam a wannan shekara 950 da ya yi ko farfara bai yi ba shekara 950 bai yi ko da farfara ba kuma ƙarfinsa yana nan shi ne kuma farkon annabawa daga cikin ulul azumi kuma ya kasance shi ne baban dukkan mutane bayan annabi Adam alayhi salam domin kamar yadda dukkan mutane daga zuriyar annabi Adam ne to kuma gaba ɗaya zuriyar annabi Adam ta ƙare sai daga ƴaƴan annabi Nuhu alayhi salam da haka shi ne Adamu sani Adamu nabiyu kenan haka nan da kuma annabi Ibrahim alayhi salam Ubangiji ya ambace shi ya keɓance shi da ambato ne bayan annabi Nuhu saboda kasancewar annabi Ibrahim alayhi salam dukkan sauran annabawa ƴaƴansa ne mafiya yawansu ƴaƴansa ne dukkan annabawa da ɓangaren Banu Isra'ilan da kuma ɓangaren Larabawa daga cikin annabawa in ban da ƴan kaɗan daga cikinsu shi annabi Ibrahim alayhi salam an ce ɗan gidan tarahu ne wasu sun ce wannan tarahu ɗin shi ne azar wasu kuma sun ce a'a tarahu daban azara daban shi azara babban annabi Ibrahim ne amma ainihin mahaifinsa tarahu yana kan tauhidi Isma'ilu shi kuma annabi wa Isma'ilu da Allah ya faɗa cikin ayar nan to shi annabi Isma'il alayhi salam yana daga zuri'ar annabi Ibrahim ne dan shi ne shine ma babban dan shi ya kasance shi ma annabi ne kuma mursali Allah ya aiko shi ne zuwa ga mutanen Makka yayin da ya rasu a nan Makka sai suka dauki jikin shi mai tsarki suka mai da shi kasar Sham a can aka binne shi sannan sai annabi Ishaqa shi ma annabi Ishaqa ya kasance manzo ne shi kuma a can kasar Sham Allah ya turo shi zuwa ga mutanen wajen kuma ya kasance an turo shi ne bayan yayan nasa annabi Isma'il alayhi salam kuma a nan kasar Sham a nan ya rayu shi annabi Ishaqa kuma a nan Allah ya karbe shi wa Yaqub sai annabi Yaqub alayhi salam shi kuma dan annabi Ishaqa ne dama Allah ya faɗa inda mala'iku suka yi wa mahaifiyar shi bishara shi annabi Ishaqa wa basharna haibi ishaqa mun mata albashir da zuwan annabi ishaqa cewa za ta haife shi wa min wara'i ishaqa yaqub kuma cewa akwai yaqub yana nan zuwa a bayan annabi ishaqa shi annabi yaqub shine isra'il an kira shi isra'il ne saboda wata tafiya da yayi cikin dare don gujewa kisa daga dan uwan shi sannan bayan annabi yaqub akwai annabi yusuf alayhi salam shi kuma dani na annabi yaqub shine dana goma ko na sha ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi Yaqub alayhi salam yana da ƴaƴa ne guda goma sha biyu a cikinsu akwai Lawi akwai Yahuza akwai Raubilu akwai Bunyamin akwai kuma Lawi kamar yadda na faɗa to haka suke kowace kowanne ɗa daga cikin ƴaƴan nan nashi guda sha biyu to yana da zuri'a to zuri'arsu su ne zuri'ar Banu Isra'ila nan gaba ɗaya guda goma sha biyu daga annabi Yusuf alayhi salam sannan sai annabi Shu'aibu dan Nuwaibu annabi Shu'aibu Allah ya tura shi ne zuwa ga mutanen Madiyana da suke tauye mudu kuma suna yin shirka da basu bada gaskiya da shi ba Allah ya halakar da su da iska da kuma tsawa daga nan sai annabi Hudu dan Abdullahi annabi Hudu dan Abdullahi shi Balarabi ne shi ma annabi Shu'aibu din nan Balarabi shi ma Balarabi ne ba sa daga cikin Banu Isra'ila sannan sai annabi Salihu dan Asifu annabi Salihu dan Asifu shi ma Balarabi ne baya daga cikin ɓangaren Banu Isra'ila sannan sai annabi Musa alayhi salam da shi da annabi Harun ƴaƴan Imran ne annabi Harun ya girmi annabi Musa alayhi salam da ƴan shekaru kaɗan kuma ya samu annabtan ne bayan annabi Musa ya samu tunda annabi Musa bayan Allah ya aiko shi shine ya roƙa wa annabi Harun yake cewa waj'alni waziran min ahli Haruna akhi Allah ka sanya min mataimaki daga cikin iyalaina shine dan uwana Haruna Haruna kun kuma cewa yi wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana fa'atul ma'ir dan yusaddiqin an dan uwana annabi Haruna ya fi ni fasahar harshe ka tura shi tare da ni ya kusa da su gaskata ni sannan bayan annabi Musa da annabi Harun ƴaƴan Imrana ta annabi ayyub alayhi salam shi kuma annabi ayyub yana daga cikin jikanun annabi yusuf ne sanan sai annabi al-khidr wani shi kuma khidr wani sun ce annabi ne wani sun ce ba annabi bane amma ya dai zamani da annabi musa alayhi salam sanan sai annabi daud dan aisha annabi daud bin aisha shi ma annabi ne kuma mursali sannan kuma Allah ya bashi sarauta a cikin banu isra'ila shine ma haifin annabi sulaiman wanda shi ma annabi ne mursali sannan sai annabi yunusa dan matta annabi yunusa dan matta ana danganta shi ne zuwa ga mahaifin shi wannan matta din nan sunan mahaifin shi sannan sai annabi ilyas alayhi salam annabi ilyas shi kuma yayi zamani da annabi yahya da annabi isa sannan sai annabi zulkifl wannan duka suna daga cikin zuri'ar annabi ibrahim alayhi salam sannan sai annabi zulkifl wannan duka suna daga cikin annabawan da aka ambata a cikin alqur'ani kuma dukkan annabawan da aka ambata a cikin alqur'ani gaba ɗayan su zuri'ar annabi ibrahim ne in banda annabi idrisa da annabi nuhu da annabi hud da annabi lut wannan su ne da kuma annabi salih shi annabi idris kakan annabi ibrahim din ne ya zo kafin zuwan annabi nuhu alayhi salam shine mahaifin kakan annabi nuhu annabi nuhu kuma ya riga yi annabi ibrahim alayhi salam sannan shi ma sannan sai kuma annabi hud shi balarabi ne annabi lut kuma dan baffan annabi ibrahim ne gaba ɗaya ne daga annabawa daga cikin bangaren larabawa sune hud da salihu da isma'ilu da shu'aibu sai kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma gaba ɗayan annabawan sun kai guda 124 a wani kaulin kuma 100 ne cif to amma gaba ɗayan su manzanni daga cikin sune guda 313 ko 314 ko 315 ya zo a ruwayoyi daban-daban ulul azmi kuma daga cikin manzannin sune kwaya 4 ko 5 annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa dan sai shugaban mu baki daya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi na'am shi tacacce ne zababbe ne daga cikin zababbu daga cikin dukkan halitta Allah ya zabi ƴaƴan adam ya fifita su a cikin ƴaƴan adam Allah ya zabi salihan bayi ya fifita su a cikin salihan bayin Allah ya zabi annabawa ya fifita su a cikin annabawa nan guda sama da 100 Allah ya zabi manzanni 313 ya fifita su a cikin manzannin Allah ya zabi kwaya 5 sune ulul azmi ya fifita su a cikin ulul azmi shugaban su baki ɗaya kuma jagoran su shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu albarkar su baki ɗaya abin da muka faɗa dai ne Allah ya bamu ladan sa wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya jinkinta dukkan lamuran mu zahirin mu baɗin Allah ya bamu lafiya da zama lafiya guraren da ake fama da tashin hankali daga cikin garuruwan musulmai Allah ya kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya. Na'am, mara yau sai akwai tambaya ko da kwaya ɗaya a ansa. Na'am. Na'am. Mai tambaya yana cewa shin ya halatta matan aure su rika zuwa makaranta ko gurin wa'azi? Ba ma halatta ba ya wajabta, amma da sharadi. Sharadin farko na zuwa makaranta shi ne dama zuwa makaranta ana zuwa don neman ilimi. Shi kuma neman ilimi ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi, kowane miji ko mace. Sabar kenan ashe a nan wajibi ne mace ta nemi ilimi. Amma neman ilimin nan ita na mace a ɗakin mijinta shine nan ne makarantarta. Wajibi ne duk mutumin da zai aure ya zama ya tanadi ilimin da zai ilmantar da matar shi bayan ya aure ta. Kamar yadda ya zama wajibi ya tanadi abincin da zai ciyar da ita, wajibi ne kuma ya tanadi ilimin da zai ciyar da ruhinta. To sannan idan bai da ilimin to shi ya tashi ya nema. In ya nemo ilimin yana nemowa yana bata haka ake so. Idan kuma ya tabbatar shi ba zai nemo ilimin ya bata ba, to shikenan sai ya dauko wata mace ko da yarinya ce budurwa ko kuma wata matar aure ko kuma wata tsohuwar bazawara haka ko ta tsohuwa ba za ta rika zuwa har gida tana koyar da matarsa ko matansa yana biyanta idan duk ba a samu wannan ba to ya nemo yaro karami wanda bai kai baligi ba amma mai ilimin da zai iya koyar da manya misali a ce yaron ya haddace irin su ahadari sannan kuma ya haddace koda hizifi goma ne tare zai iya koyar da matar aure ne idan bakin gurgudu abin take bukata yaron zai iya koyar da ita abinda kuma bata gane ba ko shi yaron bai gane ba sai ta tambaye mijinta shi kuma ya je ya tambaye mata a waje wannan wajibi ne idan duk aka rasa wannan to idan akwai wata makaranta wacce mata ne suke koyarwa to shi kenan mace sai ta fita ta je ta a cikin sauran mata ta je ta koyi ilimi idan duk babu wannan babu yadda za a yi shi kenan sai da fita ta je ta nemi ilimin a inda koda namijin ne yake koyarwa amma da sharadin ya zamto shi namijin ba zama zai yi a gaban matan yana kallon suna kallon shi ba inda hali ya zamto kawai ba sai sun ganshi ba ya zama ana koyarwa a hakan wata hanyar loudspeaker ko wani abu ya zamto dai ba sai sun ganshi ba tunda dai koyarwa kawai ya faɗa ne su faɗa ya faɗa su faɗa ne saboda shi ido yake ganin sa shine wakilin sha'awa maza Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana akwai Abdullahi dan Ummu Maktum wanda jiya muka bada labarin shi ya shigo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam har cikin gida sai da Nana Hafsatu da Nana Aisha suna zaune a wurin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku tashi mana ku shiga daki aje ya Rasulullahi makaho ne ba ya ganin mu Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu ku din makafi ne ranga shikenan ba wai iya kawai sharrin da shi din ke sawa wajen kallo bai iya iyakan namiji ya kalli mace ba a'a ita ma macen in ta kalli namijin tana iya jin wani abu a ranta kuma wannan ba ga matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne masu ilimi masu karfin imani amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya musu haka to ina ga kuma irin shedanin matan mu na wannan zamani to kaga wannan abubuwa da yawa suna faruwa marasa dadi wanda nan ba muhallin da za a yi ta kawo irin wannan labaran bane amma dai abin babu dadi abin da yafi shine matar ka ilmantar da ita a gida in har ka yadda kai din baka da ilimin kuma ba za ka nema ba ka yadda abin ya karmaka shi kenan sai ka bar ta je makarantar mata inda mata ne za su koyar da ita wannan yafi daidai da addini idan ya zanto duk babu wannan ya zanto dole sai namiji ne zai koyar to ya zanto ba zuwa zai ya zauna a gaban mata yana kallon suna kallon shi ba wannan ba daidai bane haramun ne wallahu a'lam